Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asubahin wannan rana. Sunana Aisha Mu'azu, tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki nake farin cikin gabatar muku da wannan shiri na asubahin yau Juma'a 22 ga watan Satumba shekarar 2023. Ta fatan an waye gari lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga Hafiz tsakanin labaran.
Dubban mutane ne suke zanga-zanga sassan Najeriya don nuna fushinsu kan yadda wani mawakin Afrobeat ya mutu cikin wani yanayi mai cike da alamar tambaya. Shugaban Ukraine ya ga wa 'yan majalisar dokokin Amurka cewa Ukraine ba za ta yi galaba a wannan yaƙi da Rasha ba tare da tallafin Amurka ba. Sannan India ta dakatar da ayyukan ba da visa ga 'yan ƙasar Canada, yayin da takaddama tsakanin ƙasashen biyu ke ƙaruwa.
Kanin labaran kenan. Idan muka koma ɓangaren rukunin kuma, za ku ji cewa wata ƙungiyar Fulani makiyaya a Najeriya ta buƙaci gwamnatin tarayya ta assasa wata ma'aikata da za ta kula da al'amuran makiyaya. Lamarin da masu ruwa da tsaki ke cewa,
ni na goyon bayan a yi haka, don kuma ya kamata ba wai zai sa a sa musu hankali ba, zai kawo ci gaba musamman abin da ya sami makiya da funa forestry da husbandry da ake magana.
Za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan kuma za ku ji irin matakan da hukumomin tsaro ke ɗauka bayan da aka gano gawar ɗan jaridar nan na Zamfara wanda aka yi wa kisar gilla.
Ana bincike sosai, kusan akwai mutum biyu da ake tuhuma kuma suna hannun jami'an tsaro, ana bincike a kansu.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za ku saurari shirin Manuniya na Isa Lawal Ikra, wanda a yau ya karkata akan hukuncin kotun sauraron karar gwamnan Kano da kuma barazanar kige shugaban Majalisar Dattawan Najeriya. Albarkacin wannan rana ta Juma'a, za mu kawo muku guziri daga malamai. Amma kafin nan, za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Dubban mutane ne suke zanga-zanga a sassan Najeriya don nuna fushinsu kan yadda wani mawakin Afrobeat ya mutu cikin wani yanayi mai cike da alamar tambaya. Mutuwar mamacin ta faru ne a jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya ranar 12 ga watan Satumba. A ranar Alhamis, jami'an tsaro suka tono gawar Iliru Oluwa Aloba, wanda aka fi sani da Mohbad, domin a gudanar da bincike kan musabbabin mutuwarsa. Rundunar 'yan sandan jihar Legas ta ce ta tuno gawar Mohbad, mai shekaru 27 ne, bayan da ta samu ƙorafe-ƙorafe daga sassan ƙasar. A birnin Legas an ga matasa suna tattaki cikin yanayi na jimami, suna kira da abiwa mawaƙin kadinsa. Mohbad ya rasu ne bayan da aka garzaya da shi wani asibiti a makon da ya gabata bisa wani rashin lafiya da ba a sani ba. A ranar Talata, gwamnan Legas Babajide Sanwo-Olu ya ba da umarnin da a hukunta duk wanda ya taka wata rawa a mutuwar mawaƙin. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya yi roƙon gaggawa ga 'yan majalisar dokokin Amurka a gidan majalisar na Capitol Hill a ranar Alhamis, inda ya shaida musu cewa idan ba su samu ƙarin tallafin kuɗaɗe ba don yaƙi da mamayar Rasha, Ukraine ba za ta yi galaba a wannan yaƙi ba. Fadar White House ta buƙaci dala Amurka biliyan 24 a cikin ƙarin kuɗaɗe ga Ukraine a farkon wannan shekarar. Amma akwai ƙaruwar damuwar 'yan Republican game da samar da taimakon Amurka ga Ukraine, wanda ya haɗa da matsaloli masu yawa wajen zartar da ƙudurin ci gaba na gajeren lokaci ko kuma cikakken kasafin kuɗi na 2024 da gwamnatin Amurka ke bayarwa bayan wa'adin 30 ga watan Satumba. Shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawan Amurka Chuck Schumer ya yi bitar zaman sauraron jawabin na Zelensky, wanda ya jaddada muhimmancin samun wannan tallafi idan har ana so Ukraine ta yi galaba. Shugaban marasa rinjaye na Majalisar Dattawan Mitch McConnell, wanda ya kasance babban mai goyon bayan taimakon Amurka ga Ukraine a Majalisar Dattawan, ya yi gumbayan jawabin na Zelensky, sai dai ya faɗa wa 'yan jarida cewa taron ya yi kyau. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. India ta dakatar da ayyukan ba da biza ga 'yan ƙasar Canada a ranar Alhamis, sannan ta nemi Canada da ta rage yawan ma'aikatanta a India, yayin da takaddama tsakanin ƙasashen biyu ke ƙaruwa. 'Yan ƙasar Canada waɗanda ba su da biza a halin yanzu ba za su iya tafiya a India ba har sai an dawo da ayyukan ba da bizar. India ta kuma buƙaci Canada ta rage yawan ayyukan diflomasiyya a ƙasar, matakin da kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Rimdan Bagchi ya kira rashin daidaito, yayin da ma'aikatan India a Canada suka fi ma'aikatan Canada da ke India yawa. India ta kuma gargadi 'yan kasarta da su yi taka tsantsan yayin tafiya zuwa Canada, kamar yadda ma'aikatar harkokin waje a New Delhi ta ba da misali da abin da ta kira karuwar kyamar India da laifukan kiyayya da aka amince da su a siyasance.
Madalla, nan ba da jimawa ba Hafiz zai dawo domin karanto sauran labaran. Yanzu dai za mu bude taskar mu daga Najeriya. Matsalar rikici tsakanin manoma da makiyaya wanda ya yi wa arewacin Najeriya katutu da duk da irin faɗi-tashin da ake yi domin kawar da matsalar. Wasu kungiyoyin Fulani makiyaya a ƙarƙashin Dr. Muhammad Bello Khalif sun yi kira ga gwamnatin tarayyar ƙasar da ta kafa musu ma'aikatar makiyaya wanda suke ganin zai taimaka gaya wajen shawo kan matsalar da ta kici ta kicinyewa, abinda kwararru suke ganin cewa zai yiwu amma sai Fulanin sun haɗa kawunan su guri ɗaya. Ga wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da ci gaban labarin a cikin wannan rahoto.
A lokacin da yake zantawa da manema labarai bayan wani taro da suka yi a Abuja, shugaban kungiyar kulin Allah na ƙasa Muhammad Bello Khalil ya ce kungiyoyin suna ganin kafa wannan ma'aikata zai taimaka wajen daƙile ayyukan ta'addanci da rashin jituwa da ya ƙi cinyewa a tsakanin manoma da makiyaya.
Wato ita gwamnatin kanta ta ƙasa a kasafinta ma da mamuta mai da mu yayan bora. Idan aka yi kasafi sai ki ga an wayi gari duka bangaren sayan traktoci da kayayyakin noma daban-daban a nan a tafi kashe kuɗin. Sai ki ga a cikin kashi 100 bangaren kiwo ba zai wuce kashi 10 ko 15 ba, kuma shi ma wannan kashi 10 ko 15 din ba a aiwatar da shi. Suna ne dai kawai an tanade shi amma a aiwace babu shi. Wannan shi yasa muke gani amma matukar akwai ma'aikata mai zaman kanta wadda za ta kula da harkar kiwo din. Muna ganin dole kasafin da aka bata din idan an zuba ido ita sabuwar ma'aikatar kanta din sai ta tsaya ta yi abin da ya kamata.
To sai dai wani bafullata ne kuma mai nazari a al'amuran yau da kullum, Janar Garus Gololo ya ce lalle wannan kira ya yi masa daɗi amma akwai wani abin dubawa a lamarin.
An yi wannan livestock din yana da kyau sosai, zai taimaki Fulani, za su samu magani shanunsu, za su samu wajen da za su yi kiwo, za su samu za a yi wannan ranches din wajen da shanunsu za su dinga sha ruwa su yi kiwo, kuma a taimaka musu yanda ake taimaka manoma da taki da abun da suke. Amma waye za a ɗauka daga ciwon na ƙungiyoyin, daga wajensu za su fara faɗa abun da ni na gani kenan. Amma dai yana da kyau sosai, to amma in an yi kresin wannan ministry din to sai dai a ɗauka wani daban, ba wanda yake da wata ƙungiya ba, sai a ɗauka wani Fulani daban wanda ba wannan memba ba wanda ya karanta veterinary.
Shi kuwa sanata mai wakiltar jihar Borno ta Kudu Muhammad Alin Dume ya ce a baya an yi irin wannan ma'aikatar, saboda haka shi zai goyi bayan wannan bukata idan an kawo ta majalisar dattawa.
Ni kam na goyi bayan wannan gaskiya. Ai da akwai forestry animal husbandry, akwai ministry a kowane jiha musamman ma a arewa, kuma gaskiya ina ganin idan an yi haka wannan matsalolin da ake samu na makiyaya da manoma da sauransu ma zai ragu, don an san matakai da za a ɗauka, me za a yi, kuma su ma kiwon da ake yi yanzu irin na dadadin nan ne. To idan an yi wannan ma'aikata na forestry a husbandry and animal resources, ni na goyon bayan a yi haka, don kuma ya kamata ba wai zai sa a sa musu hankali ba, zai kawo ci gaba musamman abin da ya sami makiya da funa forestry da husbandry da ake magana. Wannan ina goyon bayan sa 100% a yi, maimakon wayansu ministry ma da aka kakkafa wanda ba ma'ana, in ma za a kashe guda ɗaya ne a kafa guda wannan din, wannan ya fi dacewa.
Ƙungiyoyi irin su Miyetti Allah Kautal Hore da Makban da wasu malaman addini irin su Sheikh Ahmed Gumi sun goyi bayan kira da a samar da hanyoyin magance ƙalubalen makiyaya a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
Shugaban Falasɗina Mahmud Abbas ya faɗa a ranar Alhamis cewa ba za a iya samun zaman lafiya a yankin Gabas ta Tsakiya ba, matuƙar ba a samar da ƙasashe biyu ba. Yana mai aikewa da gargaɗi yayin da Saudiya ke tunanin amincewa da Isra'ila. Abbas ya shaidawa babban taron zauren Majalisar Ɗinkin Duniya cewa waɗanda suke tunanin cewa zaman lafiya zai iya wanzuwa a gabas ta tsakiya ba tare da al'ummar Palestine sun ci gajiyar cikakken ƴancinsu na ƙasa ba za su yi kuskure. Shugaban mai shekaru 87 da haihuwa ya yi wannan sabon kira na tattaunawa da Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da ya kira taron ƙasa da ƙasa kan samar da ƙasar Palestine. Isra'ila da Amurka sun yi imanin cewa kyautar da dangantaka tsakanin Saudi Arabia da ƙasar ta Yahudawa waɗanda ke ɗauke da muhimman wurare biyu da suka fi tsarki ga musulmi zai samar da sauyi a yankin na gabas da tsakiya. Wani rahoto da hukumar kula da kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa kan ƙasar Habasha ta mika wa kwamitin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Alhamis ya zargi dukkan ɓangarorin da ke rikici da juna da aikata kisan kiyashi a arewacin ƙasar Habasha da laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama da yarjejeniyar zaman lafiya da aka rattaba wa hannu kusan shekara guda da ta wuce. Kwamitin mai mutane uku ya gabatar da wani rahoto mai shafi 21 mai cike da mummunan yanayi a yankunan arewacin ƙasar Habasha da ke kunshe da manyan laifuka da aka aikata tun bayan barkewar rikici tsakanin gwamnati da zakarin yankin Tigray a ranar 3 ga watan Nuwamba 2020. Da yake gabatar da rahoton shugaban hukumar Muhammad Chande Uthman ya yi gargaɗin cewa gazawar da aka samu a yarjejeniyar shekarar da ta wuce na kawo ƙarshen yakin ta wargaza kyakkyawan burin da ake da shi cewa yarjejeniyar za ta share fagen kawo ƙarshen wani rikici mafi muni a ƙarni na 21 wanda ya yi mummunan lalata yankuna a faɗin arewacin ƙasar Habasha.
Muhammad Hafiz Babalde da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu da zai kai mu arewa maso yammacin Najeriya a jihar Zamfara inda aka gano gawar ɗan jaridar nan Hamisu Danjibga da aka samu rahoton mutuwarsa a birnin Gusau. Wakilin muryar Amurka Sani Shu'aibu Malumfashi ya ruwaito cewa an gano gawar tasa cikin wani rami a bayan gidan shi da yammacin ranar Laraba.
Marigayi Hamisu Danjibga tun a ranar Lahadi ne da ya ɓace aka daina ganin sa, amma yanayin aiki irin na 'yan jarida sai aka fara tunanin ko ya je sauraron yadda za ta kawo ne a hukuncin da za a yanke na zaben gwamna na jihar Zamfara da aka yi a can Sokoto. Amma kuma sai gashi shekaran jiya hankali ya tashi. A jiya kuma sai labari ya bayyana cewa ya rasu. Sai na tuntuɓi shugaban ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasar reshen jihar Zamfara Malam Ibrahim Musa mai zari don samun ƙarin bayani.
Chairman, ya wannan labari ya zo gare ku?
Wannan labari ne wanda tabbas duk ba mu kaɗai ba a jihar Zamfara ka ba shi labarin ruwa. Mun yi da juya na ɗan uwa abokin aiki kuma ɗaya daga cikin jigo na aikin mana jarida kuma dattijo a ƙungiyar samu ta 'yan jarida kuma da Hamisu Danjibga wanda Allah ya karɓi rayuwar shi a sanadiyar yanka da kuma suka na wuƙa da wasu suka yi masa kuma daga ƙarshe suka ɗauke shi suka jefa shi cikin salga wato sakawai na bayan gida. Sun shiga har cikin gidan shi suka isko shi suka mashi abin da suka yi mashi kuma suka yi da shi wannan wurin. So abu ne wanda ya girgiza jama'a kusan bayan kwana biyu ko uku yana a cikin wannan shirga. Sannan aka samu aka gan shi a jiyar yamma kuma a yi mashi sallah kuma yadda addinin musulunci ya tare da.
Iyalan nasa fa ba sa nan ne sanda wannan abu ya faru?
Gidan da yake zaune gidan shi ne amma iyalan shi gaba ɗaya suna a garin Danjibga. Wasu lokuta yake zuwa ya ziyarce su kuma ya dawo don ci gaba da ayyukan shi da yake yi a nan.
Yanzu ya ake ciki?
Sai to tun lokacin da abu ka samu labarin makucewar shi bincike muna haɗu tare da jami'an tsaro wanda suka shafi 'yan sanda sojoji da 'yan sandan farin kaya domin bincike a kan al'amarin kuma sun ba ta su gudunmuwa domin gano ma ainihin ne. Saboda daga lokacin ana ɗan muna tura muna text cewa a ba da kuɗi ko amma da ganin text ɗin a kowa gani su san su jami'an tsaro ana ganin cewa tabbas ɗin ga ba ainihin tsarayi ba ne misali akwai dai abin da ke faruwa to shi ne ake bincike a kai. Ana cikin haka sai aka ce ga abincin cikin rami yana wari ana buɗewa kuma aka ga shi ne a cikin ranin kuma ina tabbatar maka har yanzu ana bincike sosai kusan akwai mutum biyu da ake tuhuma kuma suna hannun jami'an tsaro ana bincike a kansu.
Akwai dangantaka da su?
Akwai dangantaka ta jini tsakaninsu da su. in bincike ya tabbatar da abin da ya tabbatar za mu bayyana ma duniya akan abin da ke ciki da kuma matakin da za a ɗauka. Gwamnatin jihar Zamfara jakantan Allah da ta shigo cikin al'amarin mu kan mu jami'an tsaro sun ba mu haɗin kai kuma in Allah ya so yadda za mu yi abin da muke mu tabbatar da cewa an kwato ma iyalin haƙƙinsu sannan kuma mu kan mu ƙungiyar da an ci zarafinmu kuma za mu tabbatar da cewa da kukanku abokin aikinku ne mu tabbatar da cewa haƙƙinshi an kare mashi haƙƙinshi an kare mutu iyalinshi haƙƙinsu.
Ni sunana Abdullahi Haruna ni ɗa ne ga yayanshi Haruna Salisu ɗan jinka.
Akwai wani ɗan rashin jituwa ne da ya shiga tsakaninsu?
Akwai rashin jituwa ga yaron sosai. Akwai wata waya da ke amfani da ita to an ganta ɗaya daga cikin yaron kuma yanzu ka sani yana hannun ƴan sanda da wayar da komai duk suna wani ƴan sanda.
Kokarin da na yi na jin ta bakin kakakin rundunar ƴan sanda ta jihar game da wannan lamari ya ci tirad. Shi dai wannan marigayi mutum ne mai faran-faran da jama'a kuma ya kware wajen ba da muhimman labarai abin da ya ja mai kwarjini da muhibba wajen ma'abuta sauraron rediyo. San shi abin manufashi murai Amurka daga Gusauwa, Najeriya.
To a gaida Sani Shu'aibu malumfashi da wannan rahoto. Masu sauraro muryar Amurka ake sauraro kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar mu na ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka akoda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sannan za a iya bibiyan mu a kafafen sada zumunta na Facebook, X da Instagram. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Manuniya.
Shi dai gaske ne wasu ƴan masar da tijan tarayyar Najeriya na kwantan baunan kwashe kafar shugaban masar da tijan tarayyar Najeriya ta hanyar tunkuɗe shi daga kan kujera.
Ina da sanin barazanan da aka yi cewa za a tara su game da shi. Ina da sanin wanda ma suke jagoran abu kuma ina magana da su. Ni hakuri nake ba su.
To abinda ake nuna cewa shine Sa Abdul Aziz Yarini baya kina akan kashe ko nawa ne na tabbatar da abin da yake bukata a siyasa.
Game da bikin baje bukatar kamo tsohon shugaban kasar Jamhuriyar Nijar Muhammadu Yusuf kuwa wasu ƴan kasar ne suka fara bara.
An yi ta kakkama waɗanga ƴan kasa a amshe wanga a karye wanga a amshe shine an mulkin kasa ga matsalar da an karge aka sa gaba.
Su kuwa masana shari'ar na siyasa cewa suke idan har hukuncin kotun sauran karar gwamna a jihar Kano bai canza ba har zuwa kotun koli to za a iya barin baya da kura.
Idan har ya kasance daga ƙarshe kotun koli ta yanke hukunci to daga ran da za a aka rantsar da shi to daga wannan nana dole ya cika shekara hudu.
Idan haka ta faru labudda abin da muke gani a jihohin da suke irin wannan tsarin za a mai da Kano dandalin yaki na zabe.
Waɗannan fa so mun taimaka tattabo cikin tarin muryar da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da masu sauraro ke cewa ya riga yayi shura. Shiri na 136 cikin jerin shirin manuniyan da kan jawo hankalin dukkanin waɗanda ke ganin an balla barna cewa su gaggauta ganin an yi gyara. Meyuwa kuma buƙatar ganin an yi gyaran cikin gaggawa ce ta sa wasu ƴan masadajan tarayyar Najeriya suka fara yunkurin tsige shugaban masadajan tarayyar Najeriya suka ce ya faye gadara. Kodake dai kuma an ji mafasa bakin siyasa irin su Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja na cewa a gaskiya akwai bukatar a dubo su abubuwan lura.
Ba abun mamaki bane sannan kuma abun mamaki ne. Kama da yanda kowa zai gani za a ce kwana nawa ma akai ana harkar bari har a ce ya kai yanayin da za a ce an gaji da shi ko kuma yayi laifuffukan da za a iya wato kawar da shi daga kujerarsa. To abinda ake nuna cewa shine Sa Abdul Aziz Yarini. To shi kuma Abdul Aziz Yarini yanzu ya nuna kansa akan wanda baya kina akan kashe ko nawa ne a kudade na tabbatar da abinda yake bukata a siyasa. To sai a ce menene laifin da ake ganin Akpabio yayi a wannan dan karamin lokaci? To tabbas zaka iya cewa shi Akpabio watakila ko subutar baki yake yi akan yanda yake fitowa yana fadan abin da watakila sirri ne a wurin su da suka dade suna boyewa. irin maganar in za su tafiya akwai irin kudaden addu'a da ake tura musu wanda wasun su ba ma sa zuwa mazabar su yanzu kuma yan mazaba sun ji labari a sheda tanaji ma ake tahowa wannan ya tunzura yan majalisa da yawa
tunuma dai aka ji na hannun daman shugaban masarjan tare Najeriya kuma ya tsawatarwa a masar tarayya ta kasa sanata Ali Dumina daddale dalla dallan dalilan cewa da gaske ne akwai kurakuran da suka sa yan majalisan nan suka fara daga kara
ni dai iya sani na san dai akwai korafi kuma korafin nan dama an yi rabiya tunda abun ba zai shafi kowa da kowa ba dole akwai wanda za su samu su ji dadi akwai wanda za su samu kuma ba abun da suke so ba akwai wanda kuma ma ba za su samu tunda committee din guda 74 ne ko ina ji kuma mu 109 ne kuma gaskiya akwai kuskure kuma dan kadan alal misali akwai wanda muke kira ranking senators wanda ba su samu shugabancin committee ba tunda sababbi ma sun samu wanda ya zo so uku musamman ya kamata a bayar kuma da muka ji wannan korafin ni na ji wannan korafin na yi ma shi shugaban majalisa magana amma maganan ana tara signature za a cire mutum ne ban sani ba
amma kai gare ka ba kenan
a bai kai gare ne ba
kana ganin dangantakar ka da shi zai hana wannan takaddar ta kai gare ka
a ba zai hana ba shi yasa nake gaya miki ai ina da sanin korafi din nan ina da sanin barazanan da aka yi cewa za a tara signature sa ina da sanin wanda ma suke jagoran abu kuma ina magana da su ni hakuri nake ba su ba zan ce takanan su tunda ba gadon Obavio bane
a daidai lokacin da duniya ke nemo mafita akan mulkin soja a Niger su wasu ƴan kasar gaya wa duniya suke cewa tsaffin shugabanni irin su Muhammadu Yusuf kawai ya kamata a kamo domin su suka fara sa kasar ta fara gani garara ko dai kada kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Malam Sulamaje Rojeto ya ce masu bikin bukatar ganin an kamo waɗannan tsaffin shugabanni fa ya kamata su yi hattara
yanzu a cikin kasar da zaka jin wai wani dan zaman kashe wando wai zai tashi ya ba sojoji fa kashedi idan ba a kama wani ba za mu tsayar da abu kai awa dukan mutanen kauyen nan daga hita kai na ga hiddo su waje wani bai ma san ka ba baka taba zuwa garin su ba amma wani da ke tunanin Niger ta tsaya daga nan cikin yamai kawai sai yayi tunanin cewa a shi yana da matsayin da in yake mutanen wannan kauye zakan kai awa
kana magana ne kan waɗanda ke kiran ganin an kama tsohon shugaban kasa Yusuf
kuma shi awa kuma kotu alƙallan da annan su ba san aikin su bane koko sojojin jahillai ne ba su aikin da suke yi ba kuma ba su yi da sunan gyaran kasa ba kuma in ba ayin zo an yi ta kama waɗanga ƴan kasa a amshewa ga a karyewa ga a amshewa shine an mulkin kasa ga matsalar da an karga aka sa gaba
da alamu dai hukuncin kotun da ta kwance daurin auren gwamna Abba Kabir Yusuf gida na jihar Kano da kuma kujerar gwamnan Kanawan ka iya cikurkuɗa lamura domin kuwa masana shari'in su Farfesa Nasir Adamu Aliyu jami'ar Bayaran da babban lauya ne a tarayyar Najeriya wato san na ganin zaben Kano fa zai iya fara bambanta da na saura
tsarin mulki sashi na 180 yayi maganar cewa mutum in an zabe shi gwamna zai zauna a matsayin wa'adin shekara 4 sashi na 180 sakin layi na 1 a cikin baka ya ci daga ranar da isharan tsuwa ta kama aikin office to kaga daga wannan rana shekara 4 yake da ita to saboda kaga idan misali yanzu wannan case da aka yi idan har ya kasance daga karshe kotun koli ta yanke hukunci in har bata barwa shi Abba Kabir Yusuf ba to daga ran da za a ran aka rantsar da shi to daga wannan rana dole ya cika shekara 4 to saboda kaga ba zai taba yiwa ai zabe daidai da wanda suka kama rantsuwa ranar da aka yi wancin zabe na da ya shude ba to Kano kenan za ta fitar da ban in har misali kotun koli ba tabbatar wanda shi Abba Kabir Yusuf ba kenan in kuma ta tabbata su kaga ba wani fita kenan ba wata doka ta isa taba wani abin domin tsarin mulki ya riga ya kawo shekara 4 ba wanda za a yi kuma sai ka cika shekara 4 daga ranar da ka dau kai rantsuwa
shi ma dai mafashin bakin lamuran siyasa Dr. Said Ahmad Dukawan jami'ar Bayar da ke Kano ya ce akwai yuwar dumadumamar siyasa a jihar Kanawa idan har hukuncin bai canza ba har zuwa kotun daukaka kara
babu shakka idan har aka kare appeal ba tare da an sauya hukuncin kotun sauraron kararraki zabe a Kano ba to zai zama na Kano ta fita daga sahun jihohin da za a dinka yin zaben su tare da na shugaban kasa kuma idan haka ta faru labudda abin da muke gani a jihohin da suke irin wannan tsarin gwamnatin tarayya mai ci a lokacin ta tattara dukkan karfin ta ta tafi wannan jihar yin campaign dan haka za a mai da Kano dandalin yaki na zabe dan haka Allah ne kadai ya baro kansa sanin irin yanayin da za a samu da Kano za ta koma in aka duba ga yawan al'umma da kuma yanayin siyasar Kano din da ake cewa sai Kano wanda shekara guda ake yi kullun ana cikin hamayyar siyasa hanya ɗaya da nake ganin za ta iya sawa watakila a samu wannan saukin shine idan aka samu saukin hamayyar iyayen gidan siyasa a Kano idan wani yanayi ya auku ko sun haɗe wuri ɗaya ko kuma babu su ko kuma sun kasa yin tasiri a siyasar Kano to watakila sababbin 'yan siyasar da za su taso idan aka ci sa'a suka koyi darasi to zai zama na wannan wutar babu mai rurata.
Tuntun da zamu yi bajjan muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dabifin dafe mu rafi iko cewa kullun aka kwana aka tashi fa kwanakin da aka kebe musu ne suke ƙara zara domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1344 ne su yi sallamar sakin kujerin da su ne suke ganin sun tsere wa tsara kuma madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Sulemuminu Barman jamhuriyar Niger da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai mamman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muliyoyin da kuke son saurara ni Isa Lol Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
a gaida Isa Lol Ikara albarkacin wannan rana kuma ga nasihar Juma'a
to ni dai sunana Hamza Adam Abdulhamid
ti addinin musulunci yana da tanade masu yawan gaske waɗanda in musulmi sun bi su babu shakka za su zauna lafiya tsakanin su da junan su za su zauna lafiya tsakanin su da waɗanda ma ba musulmi ba za su zauna tsakanin lafiya tsakanin su da waɗanda suke jagorancin al'umma wato hukumomi kenan daga cikin abubuwan da musulunci ya zana wa musulmi su bi akwai wa'azi wanda shine babban abin da musulunci yake bukata domin in ba a wa'azantar da al'umma to babu shakka za su shiga hanya mummuna ta rayuwa da kuma hanya mummuna ta aqida saboda haka Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar har zuwa karshe Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku ne ku al'umar annabi sallallahu alaihi wasallama kuka cancanci ku zama mafi alkhairin al'umma wanda kuke umarni da kyakkyawan aiki kuke hani daga mummunan aiki kaga wannan umarni ne da bayani da Allah subhanahu wa ta'ala yayi na nuna cewa al'umar musulmi su yi wa'azi to wa'azin nan in ya shiga cikin zukatan mutane to zaka ga musulmi ya san musuluncin sa hakikar sani ya san haƙƙinsa da yake kansa ya san haƙƙinsa da zai bai dan uwansa musulmi kuma ya san haƙƙinsa da zai bai wa dan uwansa wanda suke zaune a ƙasa daya domin akwai ukhuwa islamiyya akwai ukhuwa wadaniyya akwai ukhuwa insaniyya wato akwai ƴan uwantaka ta jini akwai ƴan uwantaka ta addini daya akwai ƴan uwantaka ta zaman ƙasa daya akwai ƴan uwantaka ta kasancewar ku dukkan ku ƴan adam Allah subhanahu wataala ya daraja dan adam kowane iri ne
madalla Allah amfana to masu sauraro anan ne kuma za mu sallama da ku a cikin wannan shiri na mu nisafiyar yau juma'a sai kuma zuwa can anjima da hantsi idan muna raye mu sake shigowa da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana da shirin mu na hantsi yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babalu da ya karanto mana labarai da Dadi Balawe da ya shirya kuma ya bada umarni sai wanda ya kula mana da na'ura ni Aisha Mu'azu nake muku sallama ma'assalam.